الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أي الله تبارك وتعالى بديع بسيطرة ودموان الزرسي نا تفسير القرآن ميجرنا من أتكن وفي سورة المؤمنون من أكن أمانة درسي بيرج ونحكي في نام مغلقة يوم إلى آية متابعة بقية شكوة قانة كيفنا تقارى قراتوا يو أنا 20 دا بقيكو دا وطن رمضان يجرى كما دعا الله صلى الله عليه وسلم دبو ديا دا تدي قدو دا 40 دا بقي يا تنبوي وصف مربا tambayoyi bane suna gani wani ya ce assalamu alaikum malam, ina da tambaya ne limami ya kasance yana jirkita wato ma'anar ayoyi a cikin karatun sallah, mai hukuncin haka? Hukuncin haka yanzu shi bai ta je ta gyara masa shi ne hukunci, zai ta nuna masa cewa bayan ya an gama sallah zai shi har gida zai sa lafiya lafiya ta ce to wuri kaza kana jirkita ma'ana ni na kai inda da kyakkyawar niyya kai zai karba. Wannan shi ne hukuncin a yanzu. Kuma sallar da aka yi ta wancan rukar ka yi bincike a kanta ka yi fatan Allah ya karba ya yi haƙuri ko ba za ka yi ba. Wani abu kuna barinsa ne sai ku zo ku kawo abin da ba shi ke nan ya san ba ta ma'anar Alƙur'ani kana jiran limamin ba a nan yake ba, don mun san a nan ba mai jirkitawa wanda take tambaya a kansa baya nan. Makamata ya yi ka same shi ka gyara masa kuma zai karba wallahi in dai ga ikhlasi aka yi bayan an yi sallah sai ka bi shi har gida a wuri kaza idan an ce kaza an karanta da kaza to yana ba ta ma'ana don haka ka gyara in dai har gida ka bi shi ka mutunta shi zai karba. Kuma ba za ka yi wannan ba yanzu kana son da wanda ya fito daga Bauchi ya bi shi sallah da wanda kila ya fito daga unguwa kaza ya zo ya bi shi sallah da waɗanda suke tare da shi a unguwa duk yanzu kana neman sai wani hukunci a kan sallolin su ba ga ba dai. To kuma in ya samu hukunci watakila ko na abin sallar da kai ba ko na abu mai kama da haka shi kenan duk mutanen nan zai su za a yi a gyara sallar su. So shi dai in ka zabar na liman yana yin ka kuma yana shafan sallah to abin da za ka yi kokari shi ne ka yi kokarin ka same shi don ka gaya masa idan an gyara shi kan in ba a gyara ba ma kai ka sauke hukuncin ka Allah ba zai tsore ka ba har mu kuma anan ka hutar da mu ba sai ka wata tambaya da za a abin nan ba ka yi hakuri haka musulunci yake so gyara yake son a yi ba kawai a ce wa mutum kaza kaza ba. Amsar rubata muku da zai yiwu a san shugabar mutum gaba da wani ma amma kuma duk ina zai kamar rubutun su ne mutum ɗaya ne ya zauna a gari duk mutum ɗaya ne ya tsada rubutu duk rubutun na mutum ɗaya ne bari mu ga wannan kuma mai ne ya ce assalamu alaikum malam, ina da tambaya ne don Allah, limami ne ka gani ko? Ka gani da wannan da wannan na ce maka dama mutum ɗaya ne ka gaba to shi kenan amma dai mun ba ka amsa a kan wani limami ne ana neman dole ne liman sai ya rike shi wani kuma lahaja ce ma aka take faruwa da shi wannan ma rubutunsa ne duk mutum ɗaya ne na? Ko kai ne da ita? Ya assalamu alaikum Allah ya kara wa malam wato da dabburi ko da takawa nare to sai abin da kuka yi hukunci sai da biya ne muna da su kuma ku yi hukunci sai ku faɗa ko za su bar gari ne ya ce muna godiya da gudunmawar da wannan kuma yabo ya ke son ya yi kai da ni da kai duk da Allah ya fi mu godiya kun gode mu ma da wannan Allah ya saka da ake akwai gawa ne yanzu da aka gode ta ana son ta yi masa sallah saboda wasu gawar baki ne kun ga kuma dole sai sun tsinke wa mutane karatu kamar abin da suke so kenan na wataƙila suna son za su kama hanya amma dai a tsarin mu kawai tsarin mu ba ma tsallakawa sai mun gama karatu haka ne musamman in an riga an fara karatu ba za a abin nan ba sai an yi gama karatu an yi addu'a sai a yi tsallakawa sai a wasu ba ma yin duk ba sani ba ya za a yi na? A'a kula guda ka kama ne yadda malam karfaya ta ita ce ina da yar uwa ita ce babba a kaina amma ban isa na taɓa abinci ba amma nawa ko na sani ko ban sani ba za ta ɗauka har ta yi kyauta har ta yi kyauta da shi to ni ma in na yi maka abun da kake yi mini na yi laifi idan abun da kake maka mummuna ne kai ba ka jin daɗinsa to bai kamata ka saka mummuna da mummuna ba ubangiji cewa in an munana maka ka biyar da kyakkyawa don haka in dai har abun da kake maka yana da muni bai kamata ka saka masa da muni ba da wanda ya kamata shi ne ka ga hankalinka dukiyarka ba naka ba ne in za ka tasarrufi a cikin kayanka sai da izininka ba haka kawai za ka shiga don ganin cewa kai ɗan uwanka ne to shi kenan sai ka ɗebi kayanka ta baya ko kuma sai abin da ka ga dama a ciki wannan akwai haƙƙin tsare ɗan uwanka ka kowa ya tasarrufi a cikin abin da Allah ya mai kawo ba ba tare da kowa ya taɓa ɗan'uwansa wannan ba daidai ba ne su shiga kayan ka ta yi kyauta da shi kawai za ka ba mu jini ne ba daidai ba ne to amma kai ba za a ce kuma ka yi wannan ba domin idan ka yi irin yadda ta yi to ya zamanto kun shafe ko kuma kun zama daidai kyau kai yanzu kana kallon da suna mummuna yanzu kai ma kuma za ka dawo za ka fara mummuna a nufin kallon ka da mummuna su ba a yi wani na mai a ciki a kan sallar gawa mai ake ciki a batun an kawo ta waccar ma da ake kawo ana kawo jira ake ci an yi gaba batun an kawo ta daban ne na ani fatiwa ne fa mubarak ku je ku yanke hukunci sai ku kawo mana in kun yanke hukunci kawai ku ce mun yanke hukunci a tashi ayi sallah shikenan mun yanke hukunci ba za a yi sallah ba sai an tashi a ya za na dauko ku je ku hukunci ku zo ku sa yi wa mutane in gina kuma ai ba amsa ka bayar ba ba amsa ka bayar ba yawa mun yanke hukunci a je ai masa sallah za su wuce kawai kine magana amma kun ga kuna tawari zagaye zagaye shi yasa wani lokacin ko a jami'a in mun ba ku jarraba ku ke sabu
shawara shi mai mai wannan tambaya karkara ma mummuna da mummuna karama mummuna da kyakkyawa abin da ya kamata ke nan na gaba shi ne kamar jan hankali ne a wasu da suke da wannan janarali muke magana a kan duk wanda ya gina gidan haya to wajibinsa ne ya fita iyali ma'ana gidan haya yana da tarihi a addini tun da can zamanin manzo Allah an yi gidajen haya ba wai wani abu ne na laifi ba abu ne na kasuwanci wanda za ka iya samun kuɗi kuma za ma ka taimaki al'umma a ciki domin duk baƙo da ya zo ya rasa masauki in ya samu masauki ko da kuɗinsa da ya biya an taimake shi amma abinda ake nema ka yi shi ne saka idanu wa masu shiga gidan haya musamman masu hotel wani abu kama da lalle ne ka tabbatar ba ka buɗe wata ƙofa ta sabon Allah dole ya zamanto cewa ka saka idanu kada inda ka ba da haya ya zama santa na shaye-shaye kawai in an zo an biya ka kuɗi shi kenan sai ba ruwanka da komai kada ya zamanto santa ne na wanda ya ga dama zai iya ɗaukan mata kawai zai yi abin da ya ga dama a gurin wato za ka ɗauki nauyin da ba ka tsammani a ranar tashin alkiyama don haka kada neman kuɗinka ya sa ka rufe idanu kowane mai abu kawai zai iya za ka iya ba shi da mugu da kyakkyawa da kowa za ka iya ba shi lalle man sanna sunnatar sayi'a fa alaihi wizruha wa wizru man amila bihi kar ka tafa mummunan abu inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu Allah ya ce mu muke rubuta abin da mutane suka yi a rayuwarsu kuma mu muke rubuta abin da suka yi na tafa wasu gurabe suka tafi suka bar shi a bayan ƙasa za mu rubuta musu shi ma da aka kage yanzu wanda ya tafa wannan masallacin misali ko ya mutu to lada yana bin sa haka kuma inda gidan giya ne gina wannan zunubin zai yi ta bin sa kada ka tafa ka bar gida haka kawai muna jan hankali a ko ina kai gidan haya ko hotel lalle ne ka saka idanu ba a kawo maka abin da zai zama maka zunubi ba na tashi kiyar ba amma asali ka kafa shi halin in ba kuma ta bai shekaran jiya can an kawo wasu wata magana ko to an zo da na an zo da abubuwa ana yin abubuwa marasa daɗi kuma su abin da ma ya sa suka ma gane abu sayar musu da gurin aka yi asali ba nasu ba ne mai shi din ne ya ga kawai zai iya sayarwa suka saya to amma abin da suka tarar a jiki wanda ake yi mummuna ne amma sun dakatar yanzu ka ga shi ma kansa wanda ya sayar an taimake shi domin in da ba sayarwa ya ba zunuban arziki za su ta ci gaba to kuma ana samun mutane da yawa waɗanda suna irin gina waɗannan abubuwan ba ruwansu da mai ake yi su dai kawai a ba su kuɗi lokacin biyan su ya yi to ba haka ya kamata ka zama ba ka sa idanu wannan jan hankali ina fata an fahimta yawa ba mu maganar su don wani ko wani wane ne amma dai su yadda suka ga abu har giyar ana sha kuma giyar ma saboda sun san wata ƙila wanda yake da gidan ba zai bari ba a cikin silin ake sa ta a kore sai lokacin shan ta yayi a dauko wanda suka fara abin sun faɗi kwalaben giyar jama'a kun ga irin wannan dole a gaya wa mutane su mai da hankali kar ka zo kawai kullum alhaji mai gare kana zaune a nan a can kuma ana ta zuba maka zunubi ba kuma sani ba don haka ka saka idanu an dai fahimta ko? To Allah ya sauke na'am za mu ɗora a kan darasinmu ina fata wadda muka ba shi shawara a kan mali liman zai same shi saboda a gyara Allah ya taimaka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
تبارك وتعالى يتي والذين هم سنة وعند لأماناتهم وتبع أمانهم سوء wa ahdihim da alƙawarin su ra'una suna masu kiyaye mun ga yadda magabata ajiya suka yi magana a kan amana da irin yadda suke kallon girmanta abu kaɗan za mu ɗora a kai insha Allah sai mu cira mu shiga ayar da suke magana masu waɗannan sifofin za su gane aljanna malam ya ce ita amana asulun min usulid diyana wato amana tana daga cikin asali daga cikin asali na addini dan haka an shar'anta ta ne akan ita wani tushe ne wani bangare ne na addini shi yasa ka ji sayyidina Umar ya faɗa a cikin maganar da muka karanta jiya cewa sallar mai sallah da azumin mai azumi yace duka ba ka ja maka hankali in ka ga dama ka yi azumi in ka ga dama kuma ka yi sallar amma dai kawai yana gaya maka la dina liman la amanata lahu babu addini ga wanda bai da amana don haka duk wanda ka ga yana tazzab da sallah da azumi amma in an ba shi amana zai cinye ta to bai da addini domin ita wannan amana ita ce asulul din ma'ana kenan kamar tauhidi yake asali shi ne wurin jibga ayyuka amana ita ce kamar asali na addini in an rasa addini in an rasa amana to za a rasa addini a wajen mutu domin kuma kenan duk wanda aka rasa amana a gunsa to ai kenan salloli da sauran wasu ibada da yake ba su amfana kamar yadda muka ba da misali cewa amana ita ce in an rasa ta al'umma take shiga wani irin garari domin yanzu kamar halin da muke ciki amana ce ta yi kaɗan shi ya sa muke cikin wahalhalu da wasu abubuwa da ba su dace ba saboda babu amana shi ya sa malam ana yake cewa hiya daruriyatun ita amana larura ce lil mujtama wato larura ce ta al'umma gaba ɗaya ma'ana al-mujtama a matsayin ta wadda take rayuwa al'umma to babu shakka amana a tsare ta a cikin ta larura ce kamar yadda amana kamar yadda al'umma take kallon ta ci abinci larura ne ai ta san dai larura ce ko tunda yanzu anan kowa yana jin ba zai rayu ba sai da abinci to larurar ba zai rayu ba ta tilasta masa sai ya nemo abinci al'umma kuma larurar ba za ta iya ci gaba ba ta bunƙasa komai na ta ya zama yana tafiya daidai sai an samu tsare amana a cikin ta idan ba a samu tsare amana a cikin al'umma to rayuwar wannan al'umma ta gurgurce kamar yadda mutumin da ya rasa abinci rayuwarsa za ta susuce. Ina fata an fahimta. Da haka girman amana ya kai wannan. Larura ce, asali ce, wanda yanzu wuni ɗayan nan can shi ma ba duka ba da kwana idan baka ci abinci ba ka kai magari ba. Don an ce za a ƙara maka wunin gobe kar ka yi buɗe baki ka wuce. Da za ka ga lallai ba shakka abinci ya zama larura matuƙa ka same shi. Haka ne ko? Domin in ba ka shago wannan abincin ba to galabaita ka taro. Ɗaiɗaituwanka kuma taro. In ba a yi sa'a ba ka rasa ranka. To duk al'ummar da ta zauna babu amana a cikinta to lalacewar al'ummar da ya zo. Ɗaiɗaitewarka ne ya zo. Kamar yadda wancan mai rai in ya rasa abinci a larura zai iya mutuwa. Wannan al'umma ma za ta iya mutuwa. Kuma yanzu idan kun lura kusan kamar an kai wannan. Don ga al'ummar amma saboda rashin amana ba ta iya yin abin da ta zaɓi. Ba ta da aminci a cikinsa. Ko? To yanzu ka ga jaka aka samu ko amma tsoron taɓa da ta aiki mai yasa babu aminci. Haka ne? Babu aminci. Domin saboda rashin amana mutum ɗaya na iya zuwa ya tarwatsa mu ko ya kashe mu. Ko ba haka ba ne? In ya saka wani abin da zai fashe ya kashe mutane duk zai iya kashe mutane. Haka ne ko? So babu aminci. Ba wani wanda yanzu mota ce yanzu misali ta yadda ta danna mata makulli ta ji ta yi ƙarin takunu amma ba ta iya tabbatarwa sai ka ja ƙofar. Ka ji gangan take saboda wai kana rayuwa a cikin al'ummar da ba amana. Babu abinci ma ba. Yanzu haka ka zo kana sallah to duk abubuwanka da suke bayanka ba ka da aminci. Kana sallah ne kana ɗarɗa. Kuma fa wannan inda kake sallah ba fa a wani ba wai gidan arna ka tafi ba. A gidan masallata ne ɗan uwanka amma ba ka da ne. Ba ka da amana ba ka da aminci. Saboda ba a tsare amanar juna ba. Za a iya cin amanar juna. Yau idan ka ɗauki wannan abu ka kai ma wani gyara to sai ka ce ba za ka bar gurin ba. Sai an maka abinda kake tsoro shi ne ba amana. Haka ne ko? Ka je da motarka ka ba da gyara kana da uzuri amma wai wanda ka ba mai gyara kana jin tsoron ba za ka ci ba. Saboda za a yi maka ne. Idan ya kasa gyarawa sai ka ce a tara maka in waya ka ce ka tattara ka gobe zan dawo da ita sai in dawo maka. Wai duk dai me yake nunawa? Me yake nuna wannan? Rashin aminci babu amana don kana jin tsoron zai iya ɗaukan wani abu na kayanka kila ya sayar ya saka maka mummuna. Haka ne ko? Yawa. Kila za ka ga wani ya ba da aiki sai ce ba inda zan je. Muna nan da su har dare. Yanzu rashin amana ne ya sa ka zauna har dare. Kana da uzurin da za ka je kai akwai ayyukanka da yawa. Amma kana tunanin ɓarnar da za a yi maka a nan. Ka fi duk abin da za ka je kai. To ya jama'a idan haka muka dawo ina maganar security zai iya samuwa. Tunda yanzu waya da ka ba da ita gyara ba ta da security kana kai da security. Wataƙila kuma a security da ka zauna lafiya ka samu aminci. Mai yiwuwa wanda yake jagorantar ta a kan security shi buƙatar sa ya samu kuɗin security baya ba ka security ba ne. Haka ne? In buƙatar sa ya baka ya samu kuɗin ne ba wai ya baka security ba. To ka ga zai iya karɓar kuɗin ka kuma ya barka ba security. To wannan kuma kamar kusan abin da yake iya neman ya faru kenan ko yake faruwa. Don haka an rasa ma yadda za a yi. Sai ka cewa kuɗin da ake tilawa a kan security ya yi yawa kuma babu security. To me kenan? Me yake faruwa? Ba mai iya amsa wannan tambayar a nan. Sai dai kawai a ce babu amanar sai kawai. Amanar asara. To to wannan shi ne ke za a she kenan amana jama'a ita ce asalin addini ma idan da za ka tsaya kowa ya huta shi ga wannan ayar da kake kallanta Allah ya gama ta cikin ƴan jumloli guda biyu wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un kana gani kamar ba abun nan bane ta kunshi duk rayuwarka gaba daya wallahi duk rayuwarka in an tsare annan wannan ayar ake aiki da ita to shi kenan shi ga bari ka ji inda malamai suke da ganin cewa waɗannan guraren duka ana buƙatar amana ta shiga gurin idan ta shiga to kun huta shi za ya ce maka hiya daruriya ita larura ce lil mujtama ga society al'umma gaba ɗaya sai ma ne ya ƙara ce la farqa fiha babu bambanci a tsarin amana baina hakimin wa muwazzifin tsakanin mai hukunci da ma'aikaci mai hukunci ya tsare amana ma'aikaci ya tsare mai amana yace babu bambanci tsakanin sami'in wa tajirin babu bambanci tsakanin mai sana'a ita ko sana'a shine dama abinda ake kira sana'a shine abinda yake tafiya da ilimi yanzu wannan teburi ne sana'an tashi aka yi idan ka zo ka tara katakon ka zura mana idanu ba kowa ne zai iya ba wanda zai zo ya mai da shi ya zama tebur din nan to sai ya koyi ilimin haɗa waɗannan abubuwa wannan shi ake kira mai sana'a an gane ko in ka kawo yaji ka ajiye wanda zai iya kekkesa shi ya mai da shi ya zama riga wannan ana kiransa sana'a in ka kawo fili ka ajiye wannan yana son za a mai da shi makaranta ko masallaci ko gida ko wani abu wanda zai zo wannan aikin ya kasance da filin ya fitar da waɗannan abubuwa shi wa ana kiransa sana'a don da ilimi yake aiki amma kasuwa wata aba ce wacce tana buƙatar ilimi amma ba irin wannan da muke magana ita tana buƙatar ilimin haramci ko halal da haka kawai yau din nan baka taɓa sai da awa in an zo an jibga ma kaya za ka iya sai da shi in an ce duk wannan kowa ya zo 10,000 ne so ko ba ka da ilimin komai an gari kawai 10,000 kuma za a iya cewa ka yi tajir ka yi kasuwanci domin ka sayar kuma an samu riba to da mai sana'a da mai irin wannan kasuwar dukkansu ba bambanci kowa yana buƙatar amana kowa yana buƙatar amana ta yi aiki a wajen wa mazari'in haka mutumin da aikinsa noma ne yana buƙatar amana idan ya ba da barewa a gona a tsare masa amana in ya ba da aiki ya tsare amanar ma'aikata ya biya su an gane ko wala baina ghaniyyin wa faqiri mawadaci yana buƙatar amana a kan wadatarsa a tsare masa wadatarsa faƙiri da zai zo ya aiki a ƙarƙashin mai kuɗi yana buƙatar ya yi aiki bisa amana ya tsare amana wala kabirin wa sagir babu bambanci wajen amana yaro ƙanƙan yana son a tsare masa amana an gane domin in ya girma da amana ya san amana to shi kenan babba ana buƙatar ya tsare amanar yaro da ya haifa saboda shi karan kansa amana ce a wajensa wanne ne ba wanne ne ba in dai a wajen amana ne kuna ganin in duk waɗannan an samu kowa ya tsaya ai an gama ko tsakanin hakimi mai hukunci mahukunta gwamnati kenan amana an gane su sauke amana tsakaninsu da ma'aikatansu ma'aikatansu su sauke amana aikin da aka ɗora musu za a tsira ko ba za a tsira ba ai abin da ya sa wasu ƙasashe suke ba mu sha'awa kenan mu kuma ba mu sha'awa ta mu ƙasar haka ne saboda me saboda an tsare amana an tsare dukkan haƙoƙi da ya kamata amma an abubuwan sai kaga ba haka suke tafiya ba to shi yasa muke ta samu mai matsaloli ko fadiyya ita amana din nan sharaful ghani wato girma ne darajar ce ta mawadaci duk dan kasuwar da ka same shi yana da kuɗi, yana da amana, to banda kuɗin sai an ba shi wata daraja ta ɗaukaka ta musamman. Allah ya yayi suna wajen amana, duk yadda kuka yi wa zai ci maka amana, to ba kuɗinsa kaɗai ake kallo ba yanzu, darajarsa a tsakanin al'umma amana ce, ba kuɗin ba ne. Haka ne, saboda akwai wanda ke da za ka same shi ya fi shi kuɗi, ya fi shi komai, amma saboda rashin amana mutane suna tsine masa. Haka ne ko ba haka ba? To kenan ashe amanar daraja ce ba take jawo maka ba na wasa ba. Shi yasa duk wanda ya tsare ka sai Allah ya ɗaga darajar ka. Sharafun lilgani daraja ce ga mawadaci. Sharafun fi ita amana lilfaqir ga matalauci mabuƙaci. An ba shi aiki amma ya tsare amana. Gashi ba shi da kuɗi, amma a inda aka ba shi aiki sai ya samu dukiyar wanda ya ba shi aiki. Ba shi da kuɗin kuma amma zai dawo da amanar ya ce wannan samu muka yi a wajen aiki, don haka ba namu ba ne kayansa. Zai yi daraja ko ba zai ba? Zai yi daraja ba. Sauran misali ake ba da, ina jin wata shekara an taɓa samun wata hajjiya wata tsinci daloli a Makka ko? Ta kawo kudin ta je ta ba ma hukumar alkhazai ko? Ya zama su saboda wannan an yi mata mai an girmama ta. Sharafin ne ko ba sharafin ba ne? Girma ne, ta samu girma. Kuma a cikin kudin ta samu wani abu. Saboda shi karan canza wanda ake masa wannan bai taɓa tsammanin abin zai faru a haka ba. Ga buƙata ga talauci, amma talaucin bai sa an ci amanar ba, aka dawo da ita aka ba. Sai aka samu daraja, kuma sai aka samu halal, kuma aka samu girma a gurin Allah saboda an tsare amana. Yanzu malaman sana'a nawa za su haɗa da su ba aka samu wannan amana? Dole mu shawuya, wallahi dole mu shawuya ma. Kawai kowa ya shirya zai sha wahala. To ya kake son a gaya maka babu amana sai a ce za ka ji daɗi? Ai ba zai yi ba. Kawai kowa shi da zai sha wahala. A'a, wane ne Allah ya gyara muku? Ban gane Allah ya gyara muku ba. Yanzu duk abin da ake faɗan ba Allah ne ya ce ai ba? To ya kuke so shi zai sauko da ya muku aikin? A? To ai, kenan magana banza ne wannan. Yawwa, to dama-dama. Dama-daman ka kace Allah ya baka ikon gyara wannan kuma ka yi daidai. Amma wai kana tsammanin yanzu bari Allah ya zo ya gyara. Wani yana cewa gyara Allah fa ba abin nan ba ne, ina da duka za ka yi. To abin da ya kamata kenan a nema ba ko? Sai dai ka yi ta addu'ar Allah ya ba ka iko ka gyara. In duk al'umma ta lalace to kai ka zamanto yadda za a yi, ka yi ƙoƙari. Ka ga cewa kai baka shiga cikin lalatattu ba, ka zama cikin masu gyara. Yare? Saboda haka ya zama su cewa mai sharafin ne bin gani, sannan sharafin ne bin faqir. Kowanne daraja ce a gare shi tsare amana. Malamai suka ce kuma wa fakhrun, amana kadai ta isa ta zama abun da za ka yi alfahari da ita. In Allah ya ajiye ka mai tsare amana, abu ne wanda za ka iya alfahari da shi saboda girman abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba. Sannan sai ce wa wajibul muwazzif, amana wajibin ma'aikaci ne. Wajibin ma'aikaci ne tsare amana, saboda me yasa ake ta ambaton ma'aikaci? Saboda mai shago a kasuwa mai hali, an gane dukiyar sa ce ko? Idan ya ɗauko yaro yana masa aiki, yana masa aiki ne a ƙarƙashin sa, su biyu ne. Wataƙila ka samu in bai tsare amana ba ɗaya-ɗaya kun waɗanda zai cuta ba su da yawa. Amma ma'aikacin gwamnati duk ɗan ƙasa yana da haƙƙi a ofishinsa. Duk ɗan ƙasa yana da haƙƙi a ofishinka. Idan dukiya ce aka baka, to duk ɗan ƙasa yana da haƙƙi a wannan abu. Dole ka tsare, ba za ka sarrafa dukiyar ba sai ta yadda ake so. ta yadda ka'ida take. Saboda idan ka sarrafa ta yau wani ne zai amfana wanda kake tare da shi. Bari kuma wata kila wani za a haifa wanda ma baka san shi ba kuma yana da haƙƙi a gurin a matsayin sa na dan kasa. Shi yasa ma'aikacin gwamnati amanar da take kansa tana da girma. Idan baka sani ba ya kamata ka sani. Amanar da take kanka tana da girma. Saboda ba wai kallon kawai wanda ya shigo ofis ɗin ka yake yi ba. Ba wannan ake kallo ba. A'a, abinda ofis ɗin yake yi ai duk ya shafi yan ƙasa ne. Yanzu ka dauki ofishin minista. A ce an zuba masa kuɗi saboda al'umma ta samu lafiya. Yana zaune ya saka shi yayi gaɗala. Mutanen ƙauye ba sa samun magani. Ba sa samun kula. Wannan ofishin ya yi da amana kenan. Bai isar ba ko? To watakila kuma shi in bai yi sa'a ba a matsayin sa na minista. Shugaban ƙasa da ya ba shi kuɗin da zai yi aiki. Watakila ba in ba a yi sa'a ba shugaban ƙasan ya shiga. Don ya ba shi kuɗin. Haka ne ko? Zai iya yi wa aiki. Duk abin da ake buƙata a rubuta ko shugaban ƙasa ya ba. Zai iya yi wa ko yanzu ministan ku ne yake da matsala. To haka kuma amana za ta canso daga minista tana saukowa, tana saukowa, tana saukowa. Duk masu aiki a wannan gurin amana duk tana bin su. Haka idan misali education ne, ma'aikatar ilimi, zaune misali za ta yi duk abin da ya kamata. To amana haka ba ta. Shi ya sa a aiki dole akwai bibiya. Dole. Ko da shugaban ƙasa ya ba da kuɗin to akwai amana da ta rage a kansa kuma ta bibiya ne. An yi ko ba a yi ba. Saboda in ba a yi ba ya cire wannan mutumin. Kawai. Dama a siyasar shari'a na Ibn Taymiyyah duk wanda ya yi al'azumi ne shi ne a cire shi a nesanta shi daga wannan gurin. Don ba zai iya rike amana ba. Shi za ka gina Umar da aka ruwa masa da mutum biyu ana son za a ba su ofis a dukiyar mutane. Wannan kullum yana masallaci. Da shi ake sallar jam'i, da shi ake komai, kuma ga takardunsa sun iso. Amma ga wani shi kuma sai an yi raka'a biyu kullum ana tsere masa a sallah. Baya samun jam'i cikin ke. Aka zo da shugaban sai na Umar. Da Umar ya ce to gaskiya wanda ake yawan tsere masa a sallah baya samun jam'in nan shi zai lala. Duk a hankalin da kana ganin kamar bai yi ba ko? Saboda haka shi ɗin ya naɗa. An tambaye shi dalili ya ce wancan mai yawan sallar da ya zauna a masallaci kullum sallah yana tsayi. Ba shi da ƙarfin zuciyar taka wanda ya zalunci. A ƙarƙashin ma'aikatarsa in wani ya zalunci zai ce karkata ke sai a bashi. Watakila ne ma yin hakan ɗin. Amma wannan da yake samun kullum sallah tana kurcewarsa ya ce zai taka shi. Korensa ma zai kuma zai hukunta shi. Ya ce saboda haka shi ya kamata a bawa. Ta fi kenan wato yawan sallolin kuma tukunna ba sa iya burge mutane. Sauƙi a bana ka ake ganin ta burge mutane. Shi za ka yi na Umar ya ce sallar mai sallah ba ta iya masa abin nan. Azumi mai azumi ba ya iya masa wani abu. Don haka in ka ga dama kai sallah in ka ga dama ana dai gaya maka la dina liman la amanata. Kawai in ba ka da amana ba ka da addini. Saboda haka kenan gara wanda yake tafka yau ya samu gobe ya faɗi amma ya tsare amana to addininsa kuma yana nan. Amma wannan kuma da ya zama to ya kasa tsarewa wannan sallar ba ta yi mutane amfani ba. Na'am. Ba ta yi amfani ba. Saboda amanar ba ta isa inda ya kamata ba. Wannan abu kuma zai warka hakura wani. Ko dole ne sai ya yi. Ai ni ban kasa ba ina yi. Na'am. In ba yadda network ai ina da shi. Ba gaba. Ni network ɗina na aiki ba sai ne sai ba. Yawwa. Saboda haka amana ita ce ne asali na wato na addini ai ga gani yawa amana ita ce dan haka ana da buƙatar tsare ta shi yasa ma'aikacin gwamnati yake da girman al'amari dan haka dole ya zamanto cewa
a kula da waɗannan. Sannan kuma yake cewa ita amana wajibin ma'aikaci ne, kuma ra'asu mali tujjar duk ɗan kasuwa da ta sani ko kamfanoni capital nasu ƙarfin jarinsu shi ne tsare amana. Komin kyawun abin da kake sayarwa in ba ka da amana kamfanin da saya a zo ka yi ciniki da mutane kuma ka ci musu amana kamfanin ka zai saya ko ba zai tsaya ba zai tsaya. Don haka amana ita ce capital ƙarfin jari, ita ce ƙororuwar kuɗinka. Ka tsare ta kawai, idan ka tsare ta Allah tabaraka wa ta'ala zai maka abin da ya kamata. Kuma amana yake sababin shukratin sani, amana ita ce sanadiyar ɗaukakan mai sana'a. Duk wani mai sana'a da ka sani idan ya tsare amana, to wannan amana ita ce sanadiyar ɗaukakan, ba ƙwarewarsa da iyawarsa ba, ya tsare amana. Tunda za ka ga da yawa akwai wanda sun ƙware a kan sana'arsu amma saboda babu amana babu alƙawari ko ya zamanto ba ta iya yin komai sai su ta zama ba a yi. Shi yasa za ka ji wasu mutane sai a rinka cewa wani ya iya aikin amma mashiryici ne, wai galibin irin waɗanda suke wannan ƙwaƙwalwa sai ka same su suna da shiryici, a'a sun amana ne zai da shi mashiryicin kawai, babu amana. Da haka a daina zuga kawai ka ƙware, wai yawancinsu shagaltattu ne ba sa iya abin nan, a'a kawai ka ci amana ne in ba sa a ba mutane zai suka dare suka watse maka ya zamanto ba mai kawo ma aiki. Kuma wannan yana shafan da yawa daga cikin masu sana'o'i. Sababu shuhuratin sani wa sirru najahil amil, amana yake shi take sirri na tsiran ma'aikaci. Duk ma'aikacin da ya tsare amana to yana da sirrin da Allah zai tseratar da shi daga duk abin da ake nema na ya fara. In ka tsare amana Allah sai ya tserar da kai, wanda Allah ya masa alkawarin zai ba shi jannatu firdaus, shi za ka tozarta ai ba zai yi ba, Allah zai kare kayansa. Don haka duk yadda wani yake son ya maka wannan cin mutunci ko ya maka abin da ba shi kenan, ka tsare amana ka gani za ka ga yadda abin zai tafi. Sirrul mazar kuma yake ita ce sirri na dukkan wasu kamfanoni da abubuwa na shuke-shuke ko na tsirkire ko na wasu abubuwa da duk ka sani, amana ita ce sirrin ci gabansu. Sannan yake wa miftahu kulli taqaddumin bi iznillah, duk wani ci gaba a duniya da ka sani, duk ci gaba da ka sani a duniya mabuɗinsa amana ne. Duk wani ci gaba yanzu mun ci gaba ne ko an ci baya? An ci baya ko? To akwai ƙasashen da suka ci gaba? To da suka ci gaba me ya ba su ci gaban? Babu tsare amana a ciki? Akwai tsare amana tun da aiwatar za ka je kawai kai agreement ne da su, ka ba su kuɗi kuma za su yi maka abin da duk kake a yi kuma yadda ya kamata yi maka haka za a maka. Saboda ana da amana har ma wani lokacin sai ka zo kai ta mamaki ta yaya su ba musulmai ba kuma gashi suna ci gaba. A'a ai ita amanar tun farko mun gaya muku cewa Allah ya shar'anta ta saboda tattalin arzikin mutane ya zama aminci, rayuwar zama cikin aminci. Don haka za ka iya samun wani wanda ba musulmi ba ne yana da amana ko ba a samu? Za ka iya samun wani kuma musulmi ne amma bai da amana. To ka gwada su idan sana'a suke, ga shagon wannan ga shagon wannan ko ga gurin aikin wannan ga gurin aikin wannan, ka gwada su ka gani, wataƙila sai ka ga wanda ba musulmin ba da ya tsare amana ya fi wanda ya ci amanar samun ci gaba. A fili yake mutane suna ganin wannan. To in ku haka ne me ya kamata ɗan adam ya yi? Shi ne ya gyara ko? Ya gyara. Wa maddaru kulli sa'adatin wa falah bi iznillah, yace amana ita ce mabubbuga mabulbula na dukkan wani tushen arziki da ka sani da kuma duk tushen wani abu da kake tsammani
na tsira ko samun babbar rabo ba da yake duk waɗannan amana ita ce ta tattara waɗannan sirri kuma wallahi ina gaya muku da an tsaya a kan wannan da mutane za su ji daɗi to amma babu yau babu limamin ka bai da amana kai kanka ba ka da amana gwamnan ka bai da amana ma'aikacin ka bai da amana kowa ya yarda cewa ana rayuwa ta larura bukatar ka kawai shi ne ya samu ba zai iya hakuri da wajen tsare amana to za mu sha wahala kuma wannan shi ne abin da yake bin mu yanzu malai ya ce walaysat al-amanatu mahsuratun fil wada'i amana ba ta kasance kawai wai akan ajiyar da aka baka kadai ba wanda aka amince maka mutane suka baka ajiya min nuqudin na daga kudi ko wani abu mai kama da haka bal al-amanatu awsa'u min hadha kulli amana ta fi karfin haka ta ji da ko ina wal amana fi ta'amalu li kulli ma lillahi fihi ba hatta ma abin da zaka yi ma Allah da'a ka aikin ka aikata shi a ce kai ma Allah da'a shi ma amana ce kuma amanatun li kulli ma lillahi bihi mukhalafa wa ma'siya duk abin da kuma kaga Allah ya hana shi ya ce sako ne to shi ma amana ce ka tsare wannan abun kada ka aikata shi sawa'un kana zalika fil ibada wannan abun ibada ke ko ne shi yasa wasu malamai suke cewa fasalatu amana sallah amana ce matlubun minka an tu'addiha fi waqtiha ana nema a wajen ka ka bata ita a kan lokaci in lam yakun uzrun shar'i in dai babu wani uzuri na shari'a kuma ka zo da ita bi qalbin khashi wa jismun mutma'in jikinka na tsaye tare da kusuri da komai duk waɗannan ana buƙata tare da sallama ga ubangiji duk sauran nau'o'in ibada da ka sani wanda kake yi shi ba ibada ce kai ma da yake cewa hatta yi shurunka ya zama amana kana tuna Allah ne ba wai da ka yi shuru a ce tunanin ya za a yi kai zunubi ka ke ba ya yi shuru amma me kake tuna yadda za a yi ko a fanda gidan wani ko yadda za a yi a shiga ko da wani lokaci za mu koya za a yi duk waɗannan amana ce kana cin amanar tunanin ka mu tunanin ka amana ce ka tsaya kai tunanin abu mai kyau wanda zai amfani wato al'umma kamar lokaci ake cewa ya tsara dogo amma ina jin har lokacin da na yi wannan kasa mana shi a cikin ko sallar ma da muka yi wato ita ba za ta fita ba ita ma ta jige wannan kai to jama'a ina ganin kamar wannan kam ya yi kama da saƙonni sun isa ya isa haka ko to amma kun san kuma ayar magana abu biyu ta yi wallazina hum li amanati ya ce wa ahadin shi alƙawari ba mu bashi wato shi ma a zo a yi magana a kanta azumin fa zai ƙare ba mu shiga inda muke kai kita ba zai ƙare ba mu shiga muna son mu shiga aljanna din ulaika hum alwarisun allazina yarithuna alfirdaus muna son mu kai wa ma da yi wani haka da ke sha Allah tun da yau ana 27 gobe da 8 gibi da 9 in an sa karatu ranar sallah ba za ka zo ba ka gaya mun gaskiya ba za ka zo ba ranar sallah in kuma za ku yi alkawari to shi kenan da amana da alkawari in za ku yi alkawari za a zo ranar sallah to والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون بذا ذوبكم هو تبارك الذي ذكر كانوا من يذكر يا عيسى بذا ذوب أما نبا با كن ذلك فيه إن شاء الله إن بي أنت لا أبو فشيك أنا أجل أتوب يقولوا ما كنت براو قلوبة وكيف جلو قنطة شكرا Allah ya yi albarka kai gobe idan Allah ya kai mu ma dora insha Allah akwai mun ga ko to اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله تجتر سيدنا يا الله كمن رحم يا الله كيابي من القرى وكرم يا الله بنا رقوك بمن لا فيها ونجح التام لكم وكرم الربادع الله بنا رقوك يا الله تسرم يا الله كرونا جمولا فيها وجدي بنا رقوك يا الله وقر بسترق يا الله كباش رسول يا شكو كمشي الله كيسر ومشي يا الله كباش سوكي يا الله ونزاري بنا رقوك يا الله كتوبة عمل شيد ونجي كتوبة عمل ونزاري الله بنا رقوك رحمك يا الله وجدي بنا رقوك كمان كتر بكر ليلة القدر الله بنا رقوك يا الله كأمسى من وقت من قدو ولي الله من رسالة فيه مكور كدس يا الله وجدي مرسلة فيه كتارة بس يا الله الله كبنا دولا فيه كبنا البركة استيدو كي مدتاعه مدباته مدجده جوك مدكاسو اليوم يا الله دقو فسوسو مكتن يامس البركة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وموتنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.